Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fata an muni lafiya. Baba ya fu makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 21 ga watan Mayu shekarar 2023. Bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin kallabi amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniyar.
Masarai assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. A daren jiya Asabar Russia ta yi lugudan wuta ta sama a sassan babban birnin Ukraine wato Kyiv ta hanyar amfani da jirage marasa matuka. A ran da jiya shine mafi muni da Russia ta kaiwa birnin tun bayan da ta fara yaki tsakaninta da Ukraine. Akan na zuwa ne a daidai lokacin da mahukuntan birnin na Kyiv ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan shekara-shekara na zagayowar kafa birnin a yau Lahadi. Magajin garin na birnin Kyiv Vitali Klitschko ya tabbatar da mutuwar mutum guda sanadiyar hare-haren da Rasha ta kai. A hannu guda kuma mayakan sama na rundunar sojojin Ukraine sun ce sun harbo jimlar jirage 50 daga cikin jiragen da Rasha ta yi amfani da su wajen kai farmaki a daren jiya Asabar. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana mamaki da makarduwa game da wasikar shugaban rundunar sojojin Sudan da ke neman a sauya jakadan Majalisar Dinkin Duniya da ke ayyuka na musamman a Sudan Mr. Volker Fathers. General Al-Burhan a cikin wasikar ya zargi Volker da yin damfara wajen gudanar da ayyukansa ta hanyar jirkita muhimman bayanai game da halin da ake ciki a Sudan musamman al'amuran da suka shafi siyasa waɗanda ke da nasaba da batun miƙa mulki ga hannun farar hula gabanin barkewar tarzoma a ƙasar ta Sudan. A martanin sa ga wasikar ta General Al-Burhan Mr. Antonio Guterres ya ce yana alfahari da yadda jakadan na Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ke tafiyar da ayyukansa. Shugaba Joe Biden da shugaban Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy sun cimma yarjejeniya bisa sharadi game da dokar da za ta kara yawan kudaden da shugaban ke da hurumin karba da nufin kaucewa duk wani gibi da ka iya haifar da matsala ga sha'anin tattalin arzikin Amurka. Mr. McCarthy ya ce Majalisar Wakilan za ta kada ƙuri'a game da wannan batu a ranar Laraba ta makon gobe yayin da Majalisar Dattawa ta sami ƙarin lokacin tabbata ta muhawarar dangane da kudirin dokar daga nan zuwa ranar 5 ga watan gobe na Yuli. Yayin da ba a kai ga sanin cikakkun bayanai ba game da daftarin kudirin dokar da kuma yarjejeniyar da aka cimma, a iya cewa bangarorin biyu sun cimma nasara. Labarin duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'ummar Turkiya na jefa ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu a yau Lahadi. An gudanar da zagaye na farko na zaben a farkon wannan wata na Mayu, amma shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan wanda ya shafe shekaru 20 yana mulkin ƙasar ya gaza samun adadin ƙuri'un da za su bashi nasarar lashe zaben. Kemal Kılıçdaroğlu mai shekaru 74 da jam'iyyun hamayya 6 ke marawa baya shike kalobalantar shugaba Erdogan a zaben.
A gaida Mahmud Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Shirin ta wannan makon marigayi ya tina tauna ɗan uwana mata Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna bibiyar al'amuran da ke faruwa a kasashen duniya ba za ku kasa jin labarin rasuwar fitacciyar mawaƙiyar nan ba Amurka bakar fata ba Tina Turner wadda kamar mata da dama a kasashen duniya musamman ma a nahiyar Afirka mijinta ya gasa mata aya a hannu a gidan aure yau ita ce kallabin mu ta mako kada ku nisanci tata domin ji ya fi sako kafin mu kai ga hirar da muka yi kan rayuwar kallabin shirin ta wannan makon bari mu faro tako da batun shirin mika mulki da rantsar da sabon shugaban kasa a Najeriya da ya dauki hankalin kasashen duniya inda tuni Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ya cika yi batse da baki daga ko ina a fadin duniya maza da mata sai dai banda zuwa rumfunan zabe domin kada kuri'a da rantsar da zababbin shugabanni Izuwa yanzu mata ba su kai ga samun tsayawa takara da lashe zabe da ya wuce na kananan hukumomi da majalisun tarayya kalilan ba duk da haka bai sa sun yi kasa a guyo ba sabili da hankoran samun gwamnatin da za ta kai su ga cimma burinsu to yaya mata suka dauki gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado kuma menene fatar su ga gwamnatin Bola Tinubu da za ta karbi mulki gobe Amsoshin da shirin kallabi ya nemi amsa nan wannan makon ga abinda Dr. Fatima Muhammad Goni da Sarauniya Rabi'atu Umar Sa'id suka shaida wa shirin inda ambata da Fatima ta fara da bayyana cewa
shekara 8 ayi gwagwarmaya talakawa marayu widows sauransu sun baiwa wannan gwamnati da take tattara kayanta take shirewa gudumawa da kyau sun je filin zabe musamman ma wajen zaben shugaban kasa shi yan grassroots da PP wasu ma sun haihu ana naguda ana haihuwa aka zabi wannan gwamnati da take shudewa kashi amma gaskiya musamman arewacin Najeriya mata ba su samu ci gaba ba yanda aka yi musu alƙawarruka sana'i abun ma'anta da matasa ba yara ba aikin yi da sauransu gaskiya ba a samu ci gaba ba a wurin tallafawa mata da matasa gaskiya wannan gwamnati take shudewa dai ta tattara kayanta ina ganin ta tabi mata ba su musamman ma arewacin Najeriya gaskiya ba a samu ci gaba ba
Abasa da Fatima naji cikin nana ta arewacin Najeriya kina ganin su mata na sauran bangarorin su sun samu ci gaba kenan arewaci ne kai aka bari a baya
kudanci sun samu gaskiya irin su trade money irin tallafa ma irin abubuwa na ci gaba da ake kawo su daga kasan waje musamman ma ba da jari da sauransu da kananan sana'o'i sun samu kudancin Najeriya duk kudin su aka baiwa yanzu Lagos ka je mai masu sai da tumatur mata da tarugu da kasa albasa duk abin da ake yi mata suna da jari akalla a kasara sun samu jari karkashin mataimakin shugaban kasa da zai shuɗe amma arewacin Najeriya su aka bari a baya dalili shine idan za a zo a yi tallaci gwamnati a ce wane sai zo yayi shugaban kasa a yi kuriya to matan arewa wallahi sai inda kanjin su ya kare su suna rike da wayan nan ta tattoci live na 3,500 to su ba su san yadda za a yi a cika ka'idoji su samu ba amma ana bukatar kuriyar su kullum su in an tashi kuriya da su da ya'yansu matasa su ne a bakin kuriya amma idan an zo kaso za a generate wani abu online a ce sai sun cika to mutumin da yake karkara yana dauke da telephone ta 5,000 ta ina ne yake da labari shi yasa arewacin Najeriya talauci ta yi mana katutu kuma ba a taimake mu ba
To bari in koma wajen Hajiya Rabi'atu Sa'idu a Bauchi. Hajiya Rabi'atu, kin ji ita ra'ayin Dr. Fatima Muhammad Gwani dukan ku ƴan gwagwarmaya ne masu fatan ganin cewa mata da yara sun samu tagomashin rayuwa a Najeriya. Ya kike ganin yiki a taki mahangar irin ci gaban da mata suka samu musamman a Najeriya a wannan shekaru 8 da gwamnatin APC karkashin shugaba Muhammadu Buhari ta kwashi tana mulkin Najeriya.
Abin da ka faɗa ba a siyasance bane, abu ne wanda yake hakika. Saboda gwamnati din muna yin shi, muna shiga, muna gani gaskiya arewa an bar mu a baya da nisa. An yi mana nisan da ta hannu farfado a kamo sai an samu jajirtacce. Sai da abin da ya sa nake haka shi ne, muna shiga ƙauyuka lunguna-lunguna, muna sauraron tsokin talakawa, muna ganin halin da suke ciki. Kuma abin da ya sa muka san cewa an bar mu a baya kenan, matasa babu aiki yi kamar yadda ambasada ta faɗa, kuma ana son ƙuri'ansu. An ba su tana magana wayan toki life na tirisa billahi da ji wasu ba su da shi, kuma amma suna da kansun zaɓe. Kin ga akwai tauye haƙƙi da sauransu, kuma a ƙasar matasa su ne ƙashin bayan al'umma. To sannan kuma kika koma ɓangaren ilimuwa, shi ma muna baya sosai, an bar mu a baya. Dan ba san taɓa manta ba, akwai yara da yawa wanda suke zube neman ruwan sha ma. Ana tura iyayen suna tura su neman ruwan da za a sha ne ma, ba ma maganin zuwa makaranta ba. Ni ka tafi makarantar babu abin zama, babu malamai. Ni ka ce wa malaman ba su je ba, su ce wai ai ba su da mai a mashin ko ba ki ko ba wai. Kin gani mata na zuwa ba jari, an koma bara, dole a samu mabarata. Da mutum ba zai zauna yunwa ya kashe shi ba.
Na'am.
Kuma duk abin da za su ci sun je ta guriya.
Hajiya, to da kike yi hakuri ban da tsunan fashinki ba, da kike batu ne na ci gaban mata ake magana, wanda kuma akan shi ne daga ke har ita Dr. Fatima kuke gwagwarmaya a kai. Kuma gashi kun bayyana ra'ayinku, na kina ganin cewa wannan shekaru 8 da wannan gwamnati ta shafe tana mulkin Najeriya, a ganinku mata ba su samu ci gaban da ya kamata a ce sun samu ba. A nan yanzu wace irin fata za a ce kenan kuna da shi a irin wannan gwagwarmaya da kuke? Na ganin cewa akan ce wai mai da a mai uwa a gindin murhu wai baya cin tuwansa gaya. Waje fata kuke da shi na ganin cewa gwamnati mai zuwa ƙarƙashin shugabancin Bola Ahmed Tinubu, cewa za ku samu ci gaban da kuke ganin ya kamata a ce mata sun samu a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya?
To alhamdulillah, muna cikin batu da cikin fata. Idan muka yi la'akari muka kalli yankin da ya fito, abubuwan da ya taɓa kare abubuwan da ya shirya a ƙasa, muna sa ran cewa mata za su iya samun ci gaba. Amma yanzu kan ci gaban mata gaskiya babu ci gaba.
Na'am, to bari mu koma wajen Dr. Fatima Muhammad Gwani. Ambassador Fatima, ga yadda kuka bayyana irin hangen rashin ci gaban da mata suka samu, wace fata kuke da shi na ganin cewa mata musamman da ƙananan yara da matasa sun samu ci gaban da ya kamata a ce sun samu a Najeriya, musamman kuma a arewacin kamar yadda kika faɗa, ko kuma mu ce a Najeriya ma baki ɗaya?
To Allah ya sa shi shugaban ƙasa da zai kama yanzu ya zamanto ya tausaya mana mu ma arewa, ga mu muna ta wahala. Yara, mata, matasa babu abin yi, mata babu abin yi. Wurin kidnapping an shiga da su dazuka mata ne, kuma wurin bada kuriya mata ne. Ya tuna cewa shi Ashewaju Bola Ahmed Tinubu wanda zai kama mulki, muna yi masa fatan alheri, kuma ya tuna ya tausaya wa arewa. Ya ba abin yi, mata babu aiki yi, ga dazuka ba lafiya, ya kawo tsaro da sauransu. To wannan shine fata na Allah Ubangiji ya zaunar da kasar mu Najeriya, domin in kasa ba ta zauna lafiya ba wanda zai zo ya mulke ta. Saboda haka muna fatan kasa ta zauna lafiya.
To madalla, amma a ƙarshe kafin ki tafi ambassador, zan so in ji ɓangaren matar shugaban ƙasa, tunda akan ce wai ciwon ƴa mace ne, kuma gwagwarmayar da kuke dama na ganin cewa mata a Najeriya ne sun ci gaba, sun da ƙafafunsu, su ma sun riƙa shan romo na mulkin demokaraɗiyya da ake a Najeriya. Wata shahara za ki ba ita uwar gidan shugaban ƙasa idan ta shigo, musamman ganin kowace ta shigo takan zo da nata irin salon abin da take ganin za ta yi ma al'umma?
So alhamdulillah, akwai uwar gidan shugaban kasa, akwai kuma uwar gidan mataimakin shugaban kasa. Ita ma matar shugaban kasa ta yi first lady a Lagos, kuma ta zo ta yi senator. Saboda haka sun baiwa kasa gudunmawa, mata su, muna roko matan nan da suke ta wahala da ƴaƴanmu kuma a ƙarƙashin su suka zama matan shugaban kasa da matan mataimakin shugaban kasa, su ta yi sauyawa mata. Sannan kuma kaso na mata ya kamata a ibo a tsaudaura mata a kan kujerun gwamnati, daga kan kansila har zuwa
to madan labari
mata kaso
ministoci
ne directocin general ne duka gaba daya a ba mata kaso su
anata bayanan madan tasindi tace ba matan arewacin Najeriya kadai suka dandana kudin sa karkashin gwamnati mai barin gado ba ta kuma shawarta matakan da shugaban da za a rantsa gobe zai iya dauka na canza lamura
wannan gwamnati dai kowa ya sani kode ki akwai kalilan mutane da basu zabe basu wannan zaben tun shekara 8 da suka wuce ba da cewan sun san za a yi abin kirki ba amma yawanci zan ce mutane sun fita sun yi zabe da cewan ai gwamnatin Buhari na zuwa zai kawo canji canjin kuwa akai ta waka da ita za a yi wo canji kowa zai ji dadi amma kuma ina san ce mu je ta bangaren mata da matasa dai bamu ga wannan canji ba ina ga har da maza ma domin har maza ma kuka suke jihohi daban-daban wurare daban-daban a wannan shekara 8 da suka wuce
to kamar ta wadanne bangarori kenan musamman
well a bangarori da zan faɗa manya-manya guda uku ne kuma kowane uku kan bangarorin suna da ƴaƴan su masu yawa fari ina son ce game da da turanci za a ce hardship wato mutane sun ga azaba sun sha wahala wahalu daban-daban abu na biyu shine akwai maganan tsaro insecurity bai yi yanda aka ce za a more shi ba abu na uku babba kuma shine corruption namu yafi misali yafi abin da ni nayi girma na sani ina neman shekaru 60 yanzu a Najeriya amma corruption da na gani a cikin shekara 8 ya fi min yawa
zaki iya bada misalai musamman kamar ta fannin tsaro din nan domin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana bayanin cewa wannan batun tsaron nan na ɗaya daga cikin nasarori da gwamnatin take cewa ta cimma kasancewa tana cewa an shawo kan ƴan Boko Haram an kama komandoji da yawa sun mika kai sun ajiye makamai sun zo sun nemi sulhu
to ai wani abun mamaki kenan da ni ma ya dame ni idan aka yi maganan insecurity sai a ce an sha kan shi domin ko yanzu da muke magana wurare da yawa kuka ake banditry ana kakkashe mutane village kauyuka daban-daban kaman babu gwamnati kaman ba a san me yake faruwa ba muna maganan yau kenan amma a cikin shekaru 8 nan ina son bada misali da fari ana maganan Boko Haram ne Boko Haram kuma ana maganan North East din ma watakila jihohi biyu za a yi maganan Adamawa ne da Borno ake ta ji da Boko Haram daya daga cikin alƙawalar da Buhari ya mana da gwamnati shi shine wannan magana zance za ta kare batun Boko Haram ya kare amma tun shekara 8 nan abun yanzu ci take kamar da nace ko yau ana kai a waɗansu jihohi kuma yanzu ba maganan state biyu ake ba maganan jihohi biyu ta Boko Haram ba ana maganan kidnapping ne ana maganan kashe-kashe a kauyuka a kore mutane daga kauyen su babu noma ana maganan kidnapping idan kidnapping ma ba ma sai na kai da nisa ba domin ni mai maganan nan ni ma an kidnap na har so biyu ma don haka ne ba gida mutum zai kwanta ya ji salama ba insecurity ko asibiti mutum yake ko a police station mutum na tsoro domin kamar insecurity mu ya zama gaba daya a ko ina ne da kana gadonka kana gidanka kana cikin mota ba inda aka huta ba kan hanyoyi ba kuma mata suka fi shan wahala a wannan abun a kauyuka a jiya kashe mutane a kashe maza a bar mata da wahala ba gona ba noma ba abinci to duka waɗannan abubuwan insecurity abinda Buhari da gwamnatin shi suka yi alkawalin yi ba shi aka yi ba wai ma abin takaicin shine ba a ma cewa kuma lokacin gwamnatocin baya za a yi ta magana ana ta faɗa kuma muna ganin ɗan kokarinsu amma a wannan shekara 8 ba a ma faɗe shi a rediyo kaga gwamnonin da ake ta kisa a wurarensu suna nan suna yawonsu har ma da gwamnati da president gaba ɗaya sai a je a kashe mutane a ɗarurrukansu ba wanda zai ce komai rediyo ba za su ɗauka ba ko hanawa ce kawai kowa ba ruwan shi balle a ce don kidnap kidnap mutane amma mata fade a cikin maganan kidnap nan a gaban iyalin mutum a kashe mutum a yanka cikin mata duk ana tayi a cikin shekara 8 nan magana insecurity mun ga bala'i
gobe idan Allah ya nuna mana za a rantsar da sabuwar gwamnati ba batun jam'iyya ake ba eh gwamnatin da za a rantsar gwamnatin ce ta jam'iyyar APC amma a matsayin sabuwar gwamnati menene kuke so ku gani wannan gwamnati ta yi domin inganta rayuwar mata da kuma kananan yara da kike ambato
wannan sabuwar gwamnati muna fatana da kuma dewa a Najeriya fatan mu shine wahalar da aka sha a cikin shekaru 8 nan wannan gwamnati za ta gani ta canza ta maganan wahalan abinci maganan a Najeriya hatta kudi ana saye ta ne a wani lokacin kaga ban san ko kun gani bayan jarida amma mun ganshi yanda mata har su tube kaya domin ba su domin wahalar da suke ciki to fatan mu da sabuwar gwamnatin nan ko da yake shi ma damuwa ya fara kama mu domin wannan gwamnatin ya fara nunawa kamar na tsofaffi ake tarawa already tun ba ma ba amaran suwa ba wanda aka ce an zaba din muka gan ya riga ya fara tafiyan asibiti to ban gane me za a yi ba kamar yadda gwamnatin Buhari ma da yace mana za a nemo mata za su samu wurin shiga su samu tofa bakin su suma a gwamnatin shi har yace 30% za a sa mata ba mu gan matan ba ba mu gan su ba yanzu kuma waɗanda mun ga ake ji da su ma waɗanda da ne suka sufa ko ta tsofaffi za a yi a Najeriya ba mu gane ba fata na shine matasan nan da suka fito har suka yi zaɓe wannan shekara to a nema a sa su duniya suke da kunya fito da abubuwa da duniya ke ciki za su iya kawo abubuwa da zai taimake Najeriya ta tashi da kyau amma idan aka bi irin wanda gwamnati mai tafiya ta yi to wannan gwamnati ba za ta yi nasara ba fata na kuma cewa gwamnatin yanzu za su yi aminci muna bukatan amintattun mutane ne da za su bada kai su ji nauyin Najeriya su ga Najeriya kasar su ne ba kawai sun zo su wala bane su yi suna su tafi muna neman kwararru kuma da suka san abin da suke yi me ya kamata menene za a daga mu ma mu Najeriya ta tashi kamar sauran kasashe kana a cikin abubuwa da suka ce za su yi shi to su ji tsoron Allah su ma su yi ba wai kawai su zo su zauna a yi banza yanda aka saba ba idan sun yadda su yadda mata su sa matan nan 30% da ya kamata kana a ba matasa zarafi da aka ce za a ba su tunda idan wannan gwamnati na so ta ci gaba to dole ne ta nemo mata da nemo matasa a hada amma kuma waɗanda ma sun sufa su ma su ba da hanya domin duniya ce komai da lokacin shi in an ci lokaci mutum ya ci lokacin shi ya wuce sai ya dan ba da wuri domin waɗansu ma su yi a taka daban-daban
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabin mu ta wannan makon ita ce fitacciyar mawaƙiyar nan bakar fata Tina Tona wadda Allah ya yi wa rasuwa ranar Laraba tana da shekaru 83 a duniya mawaƙiyar da ta samu lambobin yabo da dama ta dauki hankalin maza da mata musamman matasa a zamanin ta Binta Suleiman Yaro na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi matukar son salo da waƙoƙin Tina Tona
babu shakka rasuwar Tina Tona muna cikin waɗanda ya taba sosai saboda lokacin muna ƴan matan mu muna makaranta waƙoƙin Tina Turner mun ji su kaman me mun san su sai ka ce abun yanzu sai mu ce abun kunya ne ma kamar yadda muka san ido karatun mu na Qur'ani a lokacin mutum yana yaro so muna makaranta da Tina Turner da Madonna da Michael Jackson waɗannan waƙoƙin su haba wato Tina Turner sannan labarin ta tun muna lokacin ma bamu san yadda zaman aure sosai yake ba muna sanin da yadda mata su sukan sha wahala mun san labarin ta yadda ta sha wuya a hannun Ike da dukan da yake mata da komai wato abu ne wanda duk mace in kina mace in kika ji irin wannan kika san irin wannan dole zai taba ki daga baya mu ma mun zo mun yi aure so duk irin wannan abubuwan ka zo ka san su ka fahimta amma Tina Turner kam haba ai muna ce mata legs ne baby legs muke ce mata saboda kafafunta tana da very beautiful legs wato kafafu masu kyau ita ta san Allah bai mata dama halitta na fuska ba mai kyau ba amma to shi yasa duk zaki ga wasu kayan da take sawa dole kafafun ta nan ita suna nunawa
kin ce kun yi yayin irin suturar ta
wato haba kar in dai ba fadoi wani abu da yanzu wani akwai wani dan riganta wani irin 70 pounds haka lokacin aka yi irin masu knock off din nan a London you know da na Madonna da skirt din nan 70 pounds ba zan manta ba wannan shekaru da suka wuce da dama wannan skirt din mun sa sai mun sa you know in suka ganmu muna sa high heels din nan na tuna a makaranta high heels din nan muka sa su haba mu ma ga mun mun fito wato Tina Turner kenan you know ai Tina Turner ta yi suna ta shahara ta shahara
to wace waka ta ce tafi burge ki
waƙoƙin ta sun taba kowa kuma ko ina a duniya an sani musamman wannan waka ta what's love got to do with it wato waka ce wadda wani ko sunan what's love got to do with it wato menene so zai kai ga haka saboda in ka duba tsabin abinda ta wahala ne bata san soyayya ba Tina Turner bata san soyayya ba bata samu soyayya wurin uwarta ba bata samu soyayya wurin ubanta ba haka ta tashi daga nan tukuna har tazo Allah ya taimake ta lokacin da ta shiga wurin inda ake dan waƙoƙi din nan wata ran taje Ike din ya je yin waka taje ta dauki mic tayi ta fara waka daga nan inda suka haɗu kenan gani to tazo ta zauna da shi nan ma bata ji dadin aure ba so bata san soyayya ba bata sani ba waƙoƙin ta shi yasa duk wanda bai fahimta ba zai ga irin suna da ƙarfi haka little harsh amma saboda a yadda ta tashi ne daga baya ne bayan ta kufce ta gud daga Ike Allah ya taimake ta ta samu yaron da ta aura ya da ta girme shi sosai amma kowa ka tunga cewa ta aure yaro ta aure amma kinga inda Allah ya bata kwanciyar hankali kenan ta koma can inda ta zauna hankalin ta ya kwanta anan ne har ta ƙara sa yanzu ta zo ta rasa auren amma daga baya ne ta zo ta san menene su kin gani so shine tambaya ta wannan what's love got to do with it menene ne tambaya ce kai gani ta ai Tina Turner kam mun ji rashin ta mun ji rashin Tina Turner duk da yake na daina jin waƙoƙi na jima ba ni jin waƙoƙi amma dai yau rasuwar ta din da muke kan mun tuna da
you must understand the touch of your hand makes my pulse react that it's only the thrill of boy meeting girl while the rest of that it's physical only logical you must try to ignore that it means more than
cikan marigayya Tina Turner abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon ina godiya ta musamman ga abokan aiki Hawwa Sharif da kuma Binta Suleiman Yero a madadin su da kuma dukan waɗanda suka ji muryoyin su da ma waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri
sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin kallabi da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai da safe za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya tsaya da gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya hada shirin tare da bada umurni da ba injiniyan mu na wannan daren Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri wassalam